This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkanku da wani da zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka wannan lasari ta Lahadi akan mitoci 22 da 25 a Niger a gidajen radio amfani da Fara'a da Nomad da Sarauniya da Dalo da Niya da ke birnin Kwani sai a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a muna fatar kuna nan kallo kamar da muke a Washington DC a ji Mustapha Sakwata ne ta da Ibrahim Kalmasi Garba muke ta boku ga shirye-shiryen mu da Ibrahim ba su shakana.
To ana shirin fara kidaya kurku a Myanmar bayan gudanar da zabe a karan farko cikin tsawon rubutun karni. Yan bindiga sun afka cikin wata mashaya a Bujumbura babban birnin kasar Burundi jiya Asabar suka halaka akalla mutane 7. Sannan shugaban kwamitin binciken da Misir ta kafa kan hadarin jirgin saman Rasha a yankin Sinina ya ce har yanzu fa ba a tabbatar da musabbabi ba.
To bayan kun gama jin labaran baki ɗayan su za ku je da rigima ta kaure a garin Wukarin jihar Taraba bayan hukuncin da kotu ta yanke jiya game da kujerar gonar wannan jiha.
Kun karfe 12 tsoro ake harbi a Wukari Malam Ibrahim har yanzu. Zuwa kan kasar za ka ji karin bindiga. Shugaban kasar wani abu akan Wukari.
Sannan a garin da magarin jamhuriyar Nijar ma an samu tashin-tashina a sanadin hana CDS Rahama ta gudanar da taronta.
Ba mu san Hauwa ba, ba mu san Sabka ba, kowane daki ka sayar da an sa wani gasu ɗaya, wani gasu biyu. Allah ya sa dai kwanan mu bai kare ba, amma dai su sun kashe mu, Allah ne kawai bai kashe mu ba.
Duk abin da suke su kasa gaba za su tsaya duk mu duka yan Nijar.
Sannan a Najeriya za mu leka jihar Kebbi inda batun ilimi yake damu ko kuma yake ɗauke shi gonar wannan jihar hankalinsa.
Wannan bincike da muka yi ya fito da cewa wasu makarantoci babu karancin malamai, wasu babu makarantin aji, wasu basu da karancin kayan aiki, illa dai su kuma malamai suke da karanci.
To yau Lahadi ce, saboda haka muna da shirin bishara na Grace, amma bari mu fara ba ku labarai ku sha tukunna yanzu.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ana shirin fara kidaya kurku a Myanmar bayan gudanar da zabe na farko cikin walwala a kasar cikin tsawon rubutun karni. An ga masu kada kuri'a na fita tasoshin zabe cikin farin ciki, kananan yatsunsu shafa da bakin inki wanda ke nuna cewa sun kada kuri'unsu da yawansu a karon farko a tsawon rayuwarsu. Wajen mutane miliyan 32 ne suka yi rajistar kada kuri'ar zabe. Na 'yan takara sama da 6,000 na majalisun dokokin tarayya da na yanki, jami'an zaben sun ce an samu fitowa da kashi 80 cikin 100. Kundin rajistar masu zaben bai dauki da sunayen dubban musulmin Rohingya waɗanda aka hana wa kada ƙuri'a bayan shekara da shekaru suna fama da danniyar gwamnati. Daga cikin waɗanda suka kada ƙuri'u a karon farko har da sananniyar 'yar rajin demokradiyyar nan 'yar shekaru 70 da haihuwa an sa su ci, wadda ɗumbin magoya bayanta da manema labarai suka tarbe ta a tashar zaben Yongon. 'Yan bindiga sun afka cikin wata mashaya a Bujumbura babban birnin ƙasar Burundi jiya Asabar suka halaka mutane aƙalla 7. Shaidu sun ce maharan sun umarci mutanen da ke waje su ma su shiga cikin ginin. Sannan sai suka bude wuta. Shaidun sun gaya ma kafar yaɗa labaran Faransa cewa maharan na sanye da kakin 'yan sanda. Ana ƙara samun damuwa a matakin ƙasa da ƙasa kan yadda tashin hankali ke ƙaruwa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka. Sanadiyar wa'adi na uku da shugaba Pierre Nkurunziza mai cike da takaddama ya samar ma kansa. Wani bayani na jiya Asabar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce Amurka na matukar damuwa kan yadda wasu kalaman tunzurar jama'a da wasu jami'an gwamnatin kasar ke yi a baya-bayan nan, da kuma shirin Nkurunziza na murkushe adawa da karfin tsiya a wannan karshen mako na ta kara kasadar barkewa da mummunar tashin hankali a Burundi. Gwamnati ta umarci kowa ya miƙa makamansa zuwa jiya Asabar 7 ga watan Nuwamba ko kuma ya gane kuransa. Duk da ƙaruwar alamomin da ke nuna cewa bom ne ya tarwatsa jirgin saman Rasha na jigilar matafiya a makon jiya a yankin Sinina na ƙasar Misira, Shugaban kwamitin binciken da Masar ta kafa ya ce har yanzu fa ba a tabbatar da musabbabi ba. Wani sauti mai dauke mai daura kai wanda na'ura ta nada dabda zango na ƙarshe na sautin abin da ya faru a ɗakin tukin jirgin ya ja hankali sosai. To amma jagoran binciken na Misira Ayman Al-Muqaddam ya ce har yanzu tawagarsa bata iya tantance ko hakan na nufin wata fashewa ce ko wani abu daban ba. Muqaddam ya ce dukkanin bayanan da suka shafi jirgin wanda ya taso daga Sharm el-Sheikh zuwa birnin St. Petersburg da ke gabar tekun Bahar Ahmar ko Red Sea da ke Rasha na tsawon minti 23 ne da daƙiƙoƙi 14 kawai, yayin da na'urar sarrafa jirgin ta kasance a kunne. Tarkacen jirgin sun zuba ƙasa a faɗin kilomita 13 a cewar sa, wanda ya tabbatar da cewa tun daga can sama jirgin ya tarwatse. Dukkanin mutane 224 da ke cikin jirgin samfurin jet, wanda jirgin shata ne na kamfanin Metrojet da ke Rasha, sun mutu. Kusan dukkanin matafiyan Rashawa ne 'yan yawon buɗe ido waɗanda ke ƙoƙarin koma gida. Papa Roma Francis ya ce kwarmata muhimman al'amuran fadar White, wato batukan wani babban laifi ne wanda ba zai hana shi ci gaba da sauye-sauyen da yake yi a cocin ba. A martaninsa na farko tun bayan da aka kama mutane biyu da ake zargi da kwarmata bayanan a makon jiya, jagoran majami'ar Katolika na duniya baki ɗaya ya ce wannan al'amarin mai ban takaici ba zai raba mana hankali ba daga aikin sauye-sauyen da nake yi a yanzu haka. Francis ya yi wannan jawabin nasa ne gaban dubun dubatan mutane a yau Lahadi a dandalin St. Peter's. An buga wasu littattafai biyu da ke bayyana yadda wasu jami'an batukan ke adawa da canje-canjen da Papa Roman ke yi a fannonin mulki da kashe-kashen kuɗi. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya ce Rasha ta yi matuƙar sakin layi a matakan da take ɗaukawa a Siriya. Carter ya faɗi jiya Asabar a taron ƙasa kan harkokin tsaro da ake kira Reagan National Defense Forum a Turance na tunawa da marigayi tsohon shugaban ƙasar Amurka cewa shugaban Rasha Vladimir Putin bai yi nazari sosai ba wajen tsara matakan da yake ɗaukawa a Siriya. Carter ya ce Rashawan ba su yakar ISIS kamar yadda suka yi ƙirarin za su yi. Suna goyon bayan shugaba Bashar al-Assad ne kawai a maimakon ƙoƙarin samun mafita a siyasance. Ya ce to amma muddin Amurka da Rasha za su haɗa kai wajen muradi guda kamar daƙile shirin nukiliyar Iran, Rasha na iya taka muhimmiyar rawa wajen kawo ƙarshen yaƙin basasar Siriya ma. Hukumomin Isra'ila sun ce wani Bafalestine ya sheƙo da mota cikin wani gungun Isra'ilawa a yammacin kogin Jordan a yau ɗin nan Lahadi, ya raunata aƙalla mutane uku kafin 'yan sandan Isra'ila suka bindige shi har lahira. Wannan al'amari wato shine na baya-bayan nan a jerin tashe-tashen hankulan da ke addabar yankunan Isra'ila da Falastinawa tun daga farkon watan Oktoba. Jita-jitar cewa Isra'ila na shirin kwace wuri mai tsarki a gabashin birnin Qudus wanda musulmi da Yahudawa ke mutuntawa shine musabbabin tashin hankalin, wanda ya yi sanadin mutuwar Falastinawa 73 Isra'ilawa kuma 11.
To, Iran ka almasi garba kuka ji da labaran duniya daga Washington. Ba da bata wani lokaci ba mu soma da rahoton mu na farko kan rigingimun da suka biyo bayan hukuncin da wata kotu ta yanke jiya a game da makomar kujerar gwamnan jihar Taraba, inda kotun ta cire Darius Dixon Ishaku ta dora Aisha Jumaa Al-Hassan.
Yanzu haka da ya cacar baka ya kaure a tsakanin gwamnan jihar Taraba da kotu ta soke zabensa a jiya Asabar a tedare Dixon Isiyaku da kuma bangaren APC wanda ta samu nasara, inda gwamnan a jawabin da yawa al'umman jihar Taraba ta kafin yada labarai ya ce bai amince da shari'ar ba, inda ma ya danganta wannan hukuncin da kwacin kujera wanda a don hakan ne ma ya saba layar ɗaukaka ƙara. To ko me ya sa shi ɗaukan wannan mataki? Alhaji Abubakar Bawa shi ke baiwa gwamnan shawara ta fuskacin harkokin siyasa.
Don ba yi mana adalci ba, domin kotun ta je gaba ki ɗaya ba bata maganan zabe, sai ta koma tana maganan primaries na PDP. Akan primaries na PDP ne take magana, kuma muna gani in dai maganan primary da PDP ya kamata dan PDP ne ya kai kara mu da APC ba kuma ma akwai cases da yawa irin wannan wanda aka yanka cewa ai wannan ai interparty ne party affairs ne muna mamaki yadda alkalen suka je suna maganan primary to amma mu dai zamu dauka kara
kuna ganin kan cewa bai daidai ba kenan hukuncin
a bai daidai ba idan ana maganan zabe wanda INEC tai conducting shine tribunal din nan yaya kuma za a koma ana maganan primary da party na PDP
to sai dai kuma ana tamartanin jam'iyyar APC da ta samu nasara ta bakin shugabanta Ajiyar Alhaji Hassan Jika Ado tace ai shure-shure bai hana mutuwa
na aika daidai bane ma mutum kamar sa yayi irin wannan magana din saboda za a yi mai dariya dalili ai doka ce take kashi ma mutum ya shiga zabe ya tabbatar cewa an yi zaben fidda gani shi ba shiga zaben fidda gani ba fa ai ba shi kuma su karan kansu sun faɗa cewa ba su yi ba na faɗa na san rana ta hajja ta faɗa ta sake lalatawa ba ai ba sannan shi yanzu ya ce wai an bar ainihi shari'an aka ga maganan zaben fidda gani to in babu zaben fidda gani ina maganan takara yanzu ai mu kan yanzu in ma a kotun duniya ne za a je saboda babu wani abin da zai warware wannan idan sun da dokar kasa ce ba abin da zai warware wannan mu je da su za mu dauka da su dauka ka je a fit din kuma a fit mu kada su sannan mu je kotun koli ma kada su mu da kuma ka fi manjan damu a hannu ka bayyana yan tsara su ga bamu
to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa to ne wani sabon rikici ya barke a garin Ukare inda aka kwana ana ta harbe a wani rikici dake da nasaba da hukuncin kotu wanda kawai zuma ba san adadin rayukan da aka kashe ba
sura ake harbi a Ukare Malam Ibrahim har yanzu zuwa kan ka saurara zaka ji karin mindiga
babu sojoji ne
sojojin da suke gari suna iya gari sama ba su da yawa suna ta harbi ne tun da asuba in kallon in ka saurara yanzu zaka ji harbi da suke da tun har can da ci kada je yanzu ma wuta din kin da tayi kawa da tafi muka tashi kawa da halbai halbai a cikin gari wallahi muna cikin bukatar soji shugaban kasa wani abu akan Ukare domin batun aje kana ji yanzu kamar yaki ake yi ne
akan me yasa ake harbe harbe
aka batun soto da aka ba Aisha
to sai dai kuma kawo yanzu tuni fa aka tura sojoji da kuma yan sandan kwantar da tazoma don shawo kan lamarin inda gwamnatin jihar ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ke yin kira da akai zuciya nesa
an riga an turo polisawa da sojoji ma sun je ba abin da ake fara kuma wasu wayar ma duk wanda ya za a kama shi domin ba wake kowa ba duk wanda ya za ku hukunce shi don gwamnati ba ta yake kowa zai zanga zanga ba
to wani kira akwai wa jama'a
su hakura su jira matakin da za a dauka gwamna da lauyoyin sa su ne za su yi consultation zamu yi gaba da kesa domin ba mu amince ba bai mana adalci
ya ma zuwa lokacin da nake aiko da wannan rahoto kusoshin gwamnatin jihar da kuma na bangaren APC dukkanin su dai sun tare a Abuja inda kowane bangare ke kokarin samun galaba Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaishe Ibrahim to bari mu bar Najeriya mu je makoce ta jamhuriyar Niger inda ɗaya wakilin mu a can ta Malabari take dauke da rahoto akan rigimar da ta kaure a can din bayan da aka na sai dai Rahama da madugunta Muhammad Usman gudanar da babban taron sa a garin Tafangaran
da sassafe aka tashi da barkonan tsohuwa a cikin garin da magaran inda jami'an tsaro suka jibge a wurare daban-daban na cikin gari don hana magoya bayan na Muhammad Usman yin taron nasu sun kuma kai samame a cibiyar CDS Rahama da kuma inda aka sauke yan jihar Difa da yan jihar Yamai a cewar Alhaji Zebada shugaban jam'iyyar ta CDS Rahama na Difa ba su da labari wajen karfe 6 na safe da yan mintuna sai kawai aka fara harba musu barkonan tsohuwa har a daki ba tare da wani bayani ba
kawai ba gar ba mun san hawa ba mun san sabka ba kowane daki ka sai da an sa wani gazi daya wani gazi biyu 25 nan aka harba mu nan Allah ya sa dai kwana mu bai kare ba amma dai su sun kashe mu Allah ne kawai bai kashe mu ba
sai na ne member di bureau politique to wallahi yau tai karfe 6:15 a gidan mu sun kaza ka abuga yan sanda suka zaka suka saya mu tiya gas 17 cikin gidan mu insha Allah ba za mu barin su ba duk abinda suke su kasa gaba za su tsaya duk mudukan yan Niger wanga ka maka riyal suka so su duk wannan duk baya hidasu ba mu hita bayan wanda muke so yanda suka can suna kwangare kin su jami'a waya da mu sai koko mu ba yan kasa bane ba mu ma yan kasa ne
su kuma matasa na CDS Rahama sun fito sun yi kona-konan tayoyi a wasu wurare na cikin gari haka kuma ya sa jami'an tsaro suka far musu da barkonan tsohuwa. Mun samu labarin cewa lauyan Muhammad Usman ya shigar da ƙara a gaban kotu. Ko me kungiyar kare haƙƙin dan adam za ta iya cewa game da wannan al'amari? Ga dai Mallam Sanusi Mamman, shugaban kungiyar ANDD ta kare haƙƙin dan adam a nan da Magaram.
Mu an ra'ayinmu kawai mun hita daga hanya ta demokrasiya ta kare haƙƙin ɗan adam. Sai dai Estonia ta yi kongirekin ta anan, can justice ta hana. Don justice in ta yi ta gayawa wanda ya kamata ta gayawa, an ce an hana kongire, ai eske sai an hito an hana mutane walala ciki garinsu. Ita shi ne matsala, a zo kawai a taɓa mutane don a yi isgili, a riƙa kama mutane banza da banza haka na ana kai ana Asia. Mu ba mu taɓa ganin irin wani abu. Ai ta ci kuma fitina abun gudu ce, ya kamata a bar janyo ta. An Usman ya zo su ji su ce mishi kawai an hana kongare shi kenan.
Ma da lage da abari sai mu koma Najeriya kamar yadda muka ce mu je jihar Kebbi mu je shirin ta na bunƙasa ilimi.
Ziyarar aiki ta farko da gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu ya kai jin kaɗan bayan rantsar da shi ita ce ta makarantun sakandare, inda yanayin taɓarɓarewar da suke ciki ya tilasta gwamnan zubar da ƙwalla a gaban ɗalibai. Hakan ya sa sabuwar gwamnatin jihar ta Kebbi ɗaukar matakan gaggawa domin ceto wasu muhimman makarantun sakandare, tare kuma da kafa wani ƙarfafan kwamitin da zai binciko matsalolin da makarantun jihar suke fuskanta, wanda tuni ya kammala aikinsa ya kuma gabatar wa gwamnati da rahotonsa. Gwamna Bagudu ya ce wannan cikawa ne ga alƙawarinsa na ceto ɓangaren ilimi a jihar daga taɓarɓarewa.
Kamo da ake fama ƙasashe da yawa, hadde ƙasashe masu tasowa, na haƙiƙancewa shin makaranta nawa a gare ni, shin malamai nawa a gare mu, shin ƴan makaranta nawa a gare mu, don da shi ne ake tsarin komi. To sai yanzu ne cikin wanga aiki ya ƙarasa muka gane ba mu tarar da shi rubuce ba ingantacce yadda za a yi aiki da shi. Wannan bincike da muka yi kamar yadda na faɗi ya fito da cewa wasu makarantoci babu ƙarancin malamai, wasu babu makarantun aji, wasu ba su ba ƙarancin kayan aiki, illa dai su kuma malamai suke da ƙaranci. Don haka wannan shi zai sa a san inda za a taimaka, akwai kuma yadda za a tsara abubuwan yadda abin zai wadatu. Akwai local government da muka gano babu ko boarding school cikinsu, wasu kuma na da boarding school kila har 8, wata makaranta tana da boarding school kila wajen 3,000, wata bata da 200. To kaga irin wannan tantancewa shi zai sa mu san cewa ga ma inda muna iya kai yara.
Kafin zabensa a zaman gwamnan jihar Kebbi dai Atiku Bagudu shine shugaban kwamitin majalisar dattawan Najeriya mai kula da ilimi, abinda yace ya bashi damar gano matsalolin da suka dabaibaye ci gaban ilimi musamman a yankin arewacin Najeriya.
Albishi na tabbatar da martaba ilimi jihar Kebbi za ta dawo, saboda akwai mutane da yawa dake taimaka ma ilimi, akwai malamai na addini waɗanda kyauta suke koyar da mu. Tun nan aka abin ne ya doko salsala, ƙasa ce wadda take da tushe na ilimi mai ƙarfi. Sannan abinda muke ta kira ga al'umma banda abinda gwamnati ke neman ta yi ya fara amfani. Wurare da yawa mutane sun fara ziyartar makarantun nan dake wuraren su, su ga abinda suke ciki. Kowa na iya taimaka ma ilimi.
Jihar ta Kebbi dai na daga cikin jihohin da ƙididdiga ta nuna su a jerin sunayen jihohin da aka bari baya ta ɓangaren ilimi a Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Ba wala kankacce a yan musammarar ilimi, kowa ilimi fidani ya ke cire ni, ba wani mai ilimi na sana'a.
Kage shi kamar tala to kuna ji shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne a Washington DC, inda mun nan safiya ce fa har yanzu karfe 10 da kamar minti 18 muke na safi. Bari mu je Maiduguri inda wakilin mu Haruna Dauda ya tattauna da jami'an watsa labarai na sojan Najeriya kan tukurgusau kan yakin da suke da Boko Haram.
Brigade din mutum 21 da ke aiki ta wajajen Bama ta gabatar da patrol na wajen kusan tsawon kilomita 23 a wajajen wani wuri da ake kira Rigaga da kuma ƙauyukan da ke kusa da wannan wuri, duka a cikin ƙaramar hukumar Bama ne. A lokacin wannan patrol din an yi nasara kakkaɓe ko kuma share dukkan ƙauyuka, dukkan tungaye ko wuraren maɓoya na 'yan Boko Haram da ke faɗin wannan anguwa ɗin wajajen rigakafi na karamar hukumar Bama. A lokacin da muke wannan aiki mun kashe kusan mutum 4, sannan kuma mun samu wasu mutane da ake garkuwa da su kamar mutum 20, cikin su akwai yara guda 16, akwai kuma yara guda 4 wanda halin yanzu suna hannunmu,
muna 16
da kuma mata guda 4 a halin yanzu suna hannunmu, muna ba su kulawa ta musamman. Sannan kuma mun sake yin wani operation again ta wajajen kusan Sambisa, ta wani wuri da ake kira Lagaran Fulani da kuma Ango Baya, wanda duk ƙauyuka ne ko kuma in ce tungaye ne na ƴan Boko Haram da ke wuraren tsakanin su Bita da kuma wuraren Yamtake. Kuma a sakamakon wannan aiki da aka yi, mun samu wasu abubuwa da ake amfani da su wajen yin bama-bamai, kamar irin su tulun gas da kuma irin radio na Motorola wanda ake amfani da shi domin tayar da bom da kuma sauran abubuwa, waya da kuma hada bama-bamai irin na RPG. To halin yanzu wannan abubuwa suna hannunmu, kuma jami'anmu suna nan suna ci gaba da wannan aiki na fafata da waɗannan mutane, sai mun ga mun tabbatar cewa mun kakkaɓe su ta kowane lungu suka shiga a wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya.
To cikin wannan sansami da kuka kai, kamar akwai mutanen da kuka kame haka wanda kuke zanyen ta addan ne?
Eh, mun samu kama mutum 2 wanda suna hannunmu, suna nan muna binciken su kamar yadda doka ta tsara.
Kamar makamai fa, dame-dame kuka gano na makamai?
Eh, to yau dai ba mu samu bindigogi ba, sai dai abubuwan haɗe-haɗen kayayyakin ƙunar baƙin wake. Amma kamar bayanin da muka yi jiya, mun samu makamai, amma dai yau abubuwa ne na ƙunar baƙin wake muka samu.
Kamar wadda ƙananan hukumomi ne wannan samami kuka kai, kai maganan kamar Bama da kuma ɓangaren Sambisa, waɗannan ɓangaren Gozo ne kenan da Bama kawai?
Eh, a halin yanzu ɓangaren Bama ne da kuma wuraren su Yamtake da Bita, wanda wurare ne na kasan dajin Sambisa ya shiga cikin ƙananan hukumomi da dama a nan jihar Borno.
Mutanen da aka samu kubuto da su a hannun waɗannan mahara, yanzu haka ina suke, kuma wani hali suke ciki?
A hali yanzu dai suna cikin ƙoshin lafiya, kuma suna hannunmu, muna ba su kulawa ta musamman kafin daga baya a san hali abin da za a yi da su, amma dai a halin yanzu suna hannunmu.
Shorin kare da mun gode kwarai da gaske a babban jami'in huda da manema labarai na operation lafiya dole kana tukurkusa kenan.
To ga shekar Haruna, to bari a haɗa ku da Grace ta kawo mana bishara.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Har yanzu shirin yana tare da babban limamin ɗarikan Katolika a Kaduna, Archbishop Matthew Nawoso Ndogoso, wanda ya bayyana wa wakilinmu Iliya Kure aikin shugabancin limaman addini da kuma mahimmancin sada zumunci da zaman lafiya.
Duniya in babu zaman lafiya, in babu cuɗanya a tsakanin jama'a, ba za mu samu duniya mai kyau, ba za mu samu kwanciyar rai ba, ba za mu samu salama ba, abubuwa ba su yi tafiya yadda ya kamata ba. Saboda haka ba ma fafaro makare ba, duk shugaban da ya san aikinsa shine aikin shugabanni, shine su sada zumunci a tsakanin jama'a, ko ba haka ba? Saboda haka wanda bai shafi ba share siyasa bane, sada zumunci ba sani siyasa ba. In dai akwai wadanda ya kamata su zama san sada zumunci, su ne shugabanni addini. So saboda haka sada zumunci tsakanin jama'a, tsakanin kasashe, wannan ba share siyasa bane, sai wanda ba su gane ba shine za su gani kamar siyasa ne.
Wasu na kwatance da cewa wannan fafaroma ya zamanto kamar mutum ne wanda aka fi sani a duniya, ko kuma abinda tura suke cewa the most popular man on earth. Menene yasa ake danganta shi da wannan?
Ba Hausa yace nagari na kowa, waye baya so abu mai kyau? In dai kana da hali mai kyau, in kana aikata abinda zai sada zumunci, in kai mai kawo jama'a ne, ka zama abinda kowa ko ka zama mutum da kowa da kowa duniya zai shawansa. Saboda haka an san da cewa ba kudi yake nema ba, ba matsayi yake nema ba, ba komai yake nema ba, shi abin da yake nema shine a samu zaman zumunci, domin mallakan da Allah ya ba duniya ayi amfani da shi yadda kowanne dan adam zai yi rayuwarsa, ya samu biyan bukatar rayuwarsa a irin halin da muke ciki yanzu, a tarar a cikin kasa daya, a cikin anguwa daya, wadansu suna ci, suna sha, suna yar, amma wadansu ba su da shi. Da kyar suna samu su ci, da kyar suna samu su sha. Me ya kawo wannan rashin ganewa ne, rashin dangantaka ne mai kyau da ke cikin jama'a ne. Sabila haka shi Papa Roma ba abin ba maki bane, kamar yadda na faɗa. Duk wanda ya aikata nagarta, wanda yana riwa adalci, dole ne jama'a su so shi. Domin abubuwan da yake yi abubuwa ne ba wai na Katolika kare ba ko kuma na Krista kare ba, abubuwan da kowane dan adam yana so su fara cikin duniya ne, shi Faparo yana yi, shi ne su da yana magana a kansu, shi ne abin da ya sa kowa da kowa yana kaunarsa. Wannan kamar yadda na faɗa, ya kamata wannan shi ne ya kasance halin da kowane shugaban addini ya kasance yana ciki.
Idan muka dubi shi Faparo ma na yanzu shi
Francis. Yes.
Musamman wani irin sauye-sauye ya kawo yanzu haka cikin Katolika?
Ikinsa Katolika, abu na farkon da na son faɗa shi ne cewa ban gaskiyarmu, mun riga mun san abin da mun ba da gaskiya ga. Suna nan a kafe tun farawar addinin Krista. Mun san abin da muna ba da gaskiya. Sabila haka, Papa Roma ko Bishop ba wanda ya isa sakaninmu. Ko kai Papa Roma ne ka canja ban gaskiyar da muka gada daga manzani. Domin wannan ban gaskiya daga gunwa muka gada, daga gun Yesu ne manzani suka gada. Sabila haka, aikin shugabannin addini, aikin Papa Roma wanda yake aikinsa ne ya kula ya tabbatar cewa ban gaskiyar nan da muka gada an mika ga na baya, domin ikkilisiya ta samu gobe. Sabila haka, abin da yake yi shine ko ina cikin duniya rayuwar dan adam a cikin addini ne, a cikin siyasa ne, za a ga cewa ga dokan da an kafa, za a iya samu shugaban da ga dokan da an kasa so ya zo ya kafa wasu dokoki akan wannan doka na asali da aka hada, sai ya kai ga yanayin da ka ga mutane ma ba su gane ainihin dokan ba, sai dokokin nan da an kafa daga baya-baya sai sun zo sun rufe. Sabila haka, a cikin rayuwar mu ma Krista akwai wasu dokokin da abubuwan da ba su shafi shanin addini ban gaskiyar mu ba. So shi Francis abinda yake yi yanzu za mu iya mu ce sauyawa shine shi Yesu in mun ga yadda ya yi rayuwarsa, yawancin rayuwarsa a sakanin talakawa, a sakanin waɗanda ana gani kamar ba su komi ba, waɗanda suna gefen gari, a nan ne in ka karanta littafi mai tsarki wato sabon kawai za ka ga shine abin da ya sa yawancin abubuwan da ya sa aka kai su gabari, domin akwai dokoki, akwai abubuwan da su shugabanni addinin Yahudawa da suka dokokin da suka yi wanda ba su shafi addini ba, sun zama kamar kaya ma jama'a, nauyin kaya. Sabila haka, wannan abubuwan ya ce a'a, ga abin da doka ya faɗa, ga abin da addini ta faɗa, ga abin da addini ya faɗa. Sabila haka, abubuwan nan nan da kun zo kun kaka kara kai, wannan kuna wahalar da mutane ne. Ina ji irin wannan hali ne shi Papa Roma Francis yake da shi.
To madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Archbishop na Kaduna Diocese Matthew Nawoso Ndagoso da kuma wakilinmu Iliya Kure da ya mana hira da shi, sai kuma Caleb Getecho wanda ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
To a gaishe ki malama Grace, bamu da lokacin da zamu kawo muku labarai a takaice, don haka nan zamu ku ban kwana, kuma wannan shine ma shirin mu na ƙarshe a yau da yake ba ma da shirin dare dan kasai gobe, idan Allah ya kai mu da ƙarfi 6 na safe muna fatar da muku da su sababbin shirye-shirye a madadin dukkan masu sha'awar samun Amurka, musamman shi wanda ya bada umarni Caleb da Ibrahim Karim Sigarba da injiniya da malam zanga-zanga Ali Mustafa Sakuta da a Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.